Jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan murice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jin mu a jamhuriyar Niger suna jin mu ta gidajen rediyon suna amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo ta intanet kuma a voahasu.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a assalamu alaikum. Aliyu Mustafa Sakwato tare da Sabo Imam Aliyu ne muka dawo muka muku shirin na dare kuma na ƙashe a wannan rana ta yau.
Today we are releasing 275 persons who have been in detention over suspicion of being involved in terrorist or insurgent activities.
Ba wanda ya hana muku haƙƙinku, gashi nan yanzu za a sake ku ku koma wajen iyalanku.
Wannan dandano ne na rahoton da zamu kawo muku cikakke kan wasu daruruwan mutanen da aka saku ko kuma aka sake su yau a Borno bayan da aka zaci cewa ɗan Boko Haram ne daga jihar Taraba. Kuma
muna kira ga dukkan mutanen mu a duk inda suke don Allah, don girman Allah, kada wani ya zagi wani ko ya tada hankalinsa. Wanda ya riga ya faru ya faru.
To sannan zamu ji muryoyi da dama na mutanen jihar Taraba da mutanen su kan hukuncin kotun koli da ya bar Dickson Darius akan kujerarsa ta gwamna. Sannan kuma ƴan Niger suke son su ji yana fitowa daga bakin ƴan takararsu na shugaban kasa.
Akwai abubuwa waɗanda ni a matsayina ɗan ƙasa suka dame ni, shine inji an ce ɗan Niger ya ci ya sha ya ƙoshi.
To muna kuma da rahoto kan jana'iza da aka yi yau ta Olubadan na Ibadan a jihar Oyo. Sannan da yake juma'a ce, idan mun bude layukan mu na wayar tarho za mu ba ku zaɓin ku zaɓi abin da kuke so ku kira ku yi mana magana akan shi. Lambar dai tun yanzu a santa +1 ko kuma +1 202 205 6555. Bari mu fara ba ku labarai ku sha.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce wasu mutane da ake zaton mayakan sa kai ne masu ikrarin Islama sun kashe sojojin kiyaye zaman lafiya su biyar a yau Juma'a wani hari da aka kai kan wani sansanin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da hare-haren da aka kai da sanyin safiyar yau a garin Kidal da ke arewacin kasar, harin da kuma jikkata wasu mutane 30. A cikin wata sanarwa da ya bayar kakakin Majalisar Dinkin Duniya ya ce wannan hari ba zai sa Majalisar Dinkin Duniyan ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da goyon baya da take baiwa gwamnatin ƙasar Mali ko ƙoƙarin da take na ganin an samu dawowin zaman lafiya a ƙasar. Rahotanni suka ce mayakan sa kan sun kai hari ne kan sansanin da rokoki da kuma mota da aka dankara na kewaye da misalin karfe 7 na safe. Akalla uku daga cikin sojojin da aka kashe ƴan ƙasar Gini ne. Zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai wannan hari.
Sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka bada sanarwar an ci mai yarjejeniyar ya kawo ƙarshen ba ta kashin da ake yi a Siriya na da mako ɗaya, shirin yana fuskantar ƙalubale. A hirar da yi da kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa wanda aka wallafa yau, shugaban ƙasar ta Siriya Bashar al-Assad ya ce dakaransa suna shirin sake kama dukkan yankunan ƙasar, batun da ya sa aka fara shakkun ƙudurin sassan na ganin an kawo ƙarshen rikicin da yanzu ya ɗauki kusan shekaru 5 ana yinsa. Shugaba Assad da ya ce ya wato sake kwace dukkanin yankunan kasar zai dauki lokaci mai tsawo. Shugaban Nasiri ya ce yana goyon bayan shirin sulhu, duk da haka ya gargadin cewa gudanar da shawarwarin ba wai da nufin za mu tsaye da yaki da ta'addanci ba.
To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a yau Juma'a ya gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a gefen taron koli na harkokin tsaro da ake a birnin Munich na kasar Jamus, bayan da kungiyar tsaro ta kasashe da suke yammacin duniyar ta ba da sanarwar za ta girka rundunar sojoji mafi girma rabin Turai da ganin irin ta tun zamanin zaman doya da manja da aka yi tsakanin Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Kamfanin dillancin labarai na Rasha da ake kira TASS a takaice ya ambaci mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Alexei Meshkov, wadda ya tabbatar cewa lokacin ganawar Lavrov ya bayyana damuwar Rasha kan shirin kasashen da suke cikin kungiyar ta NATO na ƙarfafa yawan sojojinta da kayan yaƙi dab da kan iyakar Rasha. NATO a shafinta na intanet yau Juma'a ta ce Stoltenberg da Lavrov sun sake nazarin dangantaka tsakanin kungiyar da kuma Rasha, daga nan suka amince na ci gaba da duba damar a gudanar da taro nan gaba ƙarƙashin majalisar tuntuɓa tsakanin NATO da kuma Rasha.
To a ƙarshe, Amurka da Koriya ta Kudu za su gudanar da shawarwari makon gobe Allah kai mu kan shirin girka garkuwa daga makamai masu linzami a zaman wani martani na gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan, kamar dai da aka ji daga baki wani jami'in tsaro na Koriya ta Kudu din a birnin Seoul. A makon jiya ne hukumomin Amurka nan Washington da kuma birnin Seoul din a hukumance suka bada sanarwar suna shirin za su girka ita garkuwar daga makamai masu linzamin nan da ake kira TAD a can Koriya ta Kudu, kuma ba tare da ɓata wani lokaci ba. Inda za a girka makamin da kuma lokacin da za a yi haka ne za a tattauna a kansu makon gobe, kamar da wani jami'in ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu wanda ya magana yau Juma'a bisa sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba ya fayyace. To mun kawo muku labaran duniya ne daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. To madalla, to bari mu fara da share fagen rahotanninmu daga jihar Borno.
Today we are releasing 275 persons who have been in detention over suspicion of being involved in terrorist or insurgent activities.
Commander Rundunar Sojan Najeriya Shiya ta bakwai da Operation Lafiya Dole dake garin Maiduguri, Major General Hassan Umar kenan ke bayyana sakin wasu da aka zarga kasancewa ayin kungiyar Boko Haram. Wanda ga bisani rundunar ta wanke su, Major General Umar ya ce an dai saki waɗannan mutanen ne su 275 bayan tantance su da jami'an tsaro suka yi da kuma suka gano cewa ba masu laifi bane kuma ba su da alaka da ayan gungiyar Boko Haram din.
We have 142 males, 49 females, 22 underage, 50 children of cleared females, 2 Nigerians and 2 Cameroonians.
Yace cikin waɗannan mutane 275 a cikin su akwai maza 132 da kuma mata 49 da ma kananan yara 22 da kananan mata 50 da kuma ƴan kasashen Kamaru da Nijar, dukkanin su mutane bibbiyu. Bayan mika waɗannan mutanen ne dai sai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Chatima yayi wa waɗannan mutanen da aka saka jawabi kamar haka:
gashi an tabbatar ba ku da laifi, kuma ba wanda zai ci zalinku, ba wanda ya ci zalinku, ba wanda ya hana muku haƙƙinku. Gashi nan yanzu za su sake ku ku koma wajen iyalanku. Za mu muku dan tallafi da dan kaya, bayan kun je kun dan huta, duk mai sana'a za mu koyar masa da sana'a. Yaran mu kuma kankanana dake cikin ku dole ne mu tabbatar sun koma magaranta. Ina muku marhaba, ina mika godiyanmu ga Nigerian Army bisa adalci da suka nuna. Ba kama ku don a ci haƙƙin ku ba, a kama ku don a tabbatar cewa an samu zaman lafiya a ƙasar mu.
Ande ya bayyana sakin waɗannan mutanen ne a barikin mai malari da ke cikin garin Maiduguri, wanda mafi yawan su ko takalma babu tattare da su, yayin da ƴan uwa da abokan arziki, inda mafi yawa idan sun ga ƴan uwan juna sukan bige da sharan kwalla ne. Ga ma dai abin da wasu da aka saka ke cewa:
jiya sha kama ka
na kai wata uku,
ai na kama kama tukunna
baga
garin baga.
Eh,
to dama sana'an ka menene baba?
So ina kama ki
na'am a can baga din.
Eh baga.
Eh, watan ka nawa yanzu a hannun jami'an tsaro?
Yanzu wata na kai 5.
Me sunan ka?
Akwaila Joseph.
Akwaila, shekaran ka nawa?
10.
A ina ka kama ka to?
Agoza.
Yanzu gashi an ce za a sake ku, ya kake ji?
Dadi.
Kana jin dadi ko? Kamar kana zuwa makaranta lokacin da kake goza?
A anihi gare mu min cika ne amma agoza.
Me sunan ki?
Sunana Didi Umaru.
To ala kama ki?
Agoza.
Agoza, gashi an ce za a sake ku, ya kuke ji?
To sai mun gode wa Allah.
Kina da yaya?
Ina da yaya amma ba nan ba a gida ne.
Na shekaran da biyu? Ana kika haife ta?
A jebra ne na ka haife ta.
Kin sha kama ki watan ki nawa?
Ta na uku.
A hannun jami'an tsaro? A ina kama ki a wani gari?
A mun zo Fulkane. Ni ne na zo da kafan mu ka zo.
Za ka kwashe ku daga wuri? Yanzu za a sake ku, ya kike ji?
Alhamdulillah, mun gode wa Allah.
Wasu mutanen da aka saka kenan a barikin mai balari da ke garin Maiduguri yau da rundunar sojin ce ta wanke, kuma tana tabbacin cewa ba su da alaka da ayan kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda, biyu Murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaishe ka Haruna. To za mu je Nijar nan gaba kaɗan an jima domin jin abin da jama'a suke so, amma bari mu gama da jin abin da mutanen Taraba ke faɗa tukuna kan hukuncin da kotun koli ta zartar game da kujerar gwamnatin jiharsu.
Bayan dai hukuncin kotun kolin ne ma ya sa yanzu wasu kusoshin jam'iyyar APC na jihar Taraba da ya kunshi 'yan majalisar ƙasa yin kira ga al'ummar jihar da a rungumi kaddara ita kuwa gwamnati ta zama mai riƙon amana da adalci. Senata Yusuf Abubakar Yusuf, shi ke wakiltar mazabar Taraba ta zake a majalisar dattawa, ya mako kira ne ga magoya bayan su da rungumi kaddara.
Ma kotun koli ake cewa kotun Allah ya isa, ganin sun ba da verdict ɗinsu sai mu karbi wannan verdict din hannu biyu kuma mu dogara da Allah, Allah ya zaba mana abin da yafi alheri. Mu dai mun san mutane sun zabe mu, PDP sun san an zabe mu, haka kuma Allah yayi sai mu rungumi wannan kaddara a mu shirya.
Kuma dai wannan majalisa wakile da ke wakiltar mazabar bal daga sohonar Garba Garba ce da cewa yayi
sako da zan aika ga wa'anda suka yi nasara shine su juyo da akalan mulkin su zuwa ga adalci, domin in ka duba dan hawan nan da suka yi kafin a zuwa yanka hukunci, idan ka duba cikin abubuwan da suka yi akwai aika aika kala kala. Ma'aikata an yayyanke musu albashin su, likitoci, alkalai, kananan ma'aikata ma maimakon a tausaya musu dukkan su an sa wuka an yayyanke musu albashi. Kaga irin wa'annan halaye a gaskiya shi yasa mutane suke firkita da su cewa ba za a yi adalci ba. Bayan haka kuma wajen bada appointment idan ka duba zaka ga yana bangare guda ne, musamman kwana-kwanan nan aka nada kakakin majalisa, sai gashi kakakin majalisa da gwamna duk gida ɗaya suke, suna mazaba ɗaya, suna local government ɗaya.
Tun farko dai a jawabinsa shugaban jam'iyyar APC a jihar Alhaji Hassan Jikardo ya ce za su ci gaba da adawan da suke yi, tare kuwa da sawa gwamnatin jihar Kahon Zuka inda ba ta yi daidai ba.
Wannan gwagwarmaya yanzu aka fara ta. Zaluncin nan da ake wa mutanenmu a Taraba, da jam'iyyar PDP take ma mutanenmu a Taraba, yanzu ne aka fara wannan gugurmaya. Mu dai ba za mu bijirewa Allah ba. Muna bin abinda addinan namu nan suka koya mana, sannan kuma muna bin kundin tsarin Najeriya, kuma waɗannan shari'u ɗin nan da aka daga farko har zuwa yanzu. Kowa kiriri ya ga irin zaluncin da aka yi mana, to Allah shi adda hukunci, wanda Allah ba zalimin bawansa bane. Ada ba mu tada fitina, kuma muna kira ga dukkan mutanenmu a duk inda suke don Allah, don girman Allah, kada wani ya zagi wani ko ya tada hankalinsa. Wanda ya riga ya faru ya faru.
To wai kuma wani sabon tafiya za a yi anzu? Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya ce su fa kofan su a bude yake domin ciyar da jihar Taraba gaba.
To insha Allah adalci za a yi adalci da aka cin gwagwaro, kuma gwamnati na kowa ne, gwamnati ba na yawa na mutumin PDP ko na mutumin APC ko na mutumin Afka ba ne, gwamnati na kowa ne, mutumin Taraba. Don haka abin da ake ya kamata a yi shi ne a ba da goyon baya, a samu haɗin kan mutane domin a yi su aiki.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaishe ka Ibrahim. To nan gaba kaɗan za mu buɗe wayar mu domin ku kira ku ga mana abin da yake cikin cikin ku na siyasa ko sauran abubuwa. Amma yanzu bari mu je Jamhuriyar Nijar, inda in Allah ya kamu ran 21 ga watan nan za a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa. To ko me jama'ar Nijar ke so su ji daga baki 'yan takarar ne?
Sunana Sulemaji. Akwai abubuwa waɗanda ni a matsayina ɗan ƙasa suka dame ni. Shine in ji cikin program wani ya ambaci cewa ƙasar Nijar za ta kuɗi na kanta. Shine in ji an ce ɗan Nijar ya ci ya sha ya ƙoshi ba tare da cewa sai an kawo abinci daga ƙetare ya cika kasuwannan mu ba. Sai ni tsaya na saurari duka waɗannan program da kake gani, in ka tsaya ka duba duk abin da aka saba gani ne, wanda har yanzu talaka bai gano komai ba, bai gani a kasu ba, shine kowa yake zakuwa yana tallata ma 'yan ƙasa zai yi.
Alhaji Abubakar Musa, ɗan siyasa duk ya kamata su mayyana su wa yaran su magana. Menene magana da za su yi? Ku yi na ku aiki, ku ban na wani shi na shi aiki. Kar ku taɓa kayan wani, kar wani ya taɓa kayan ku. Don in ka ce ka taɓa kayan wani, hakikan ma za a samu matsala. Ka nemi jama'a da Allah zai baka, in Allah ya baka jama'a ba mai kwace maka. In wa Allah bai baka ba, ko da ƙari ko da mina baka samu.
Sunan malami?
Malam Umaru. Abinda ka san kowa yake hamayyar nema, to dole ne sai an samu dan hargitsi nan da nan, wanda kuma ba wani abu bane wannan siyasa ce wanda in ta wuce za ka kuma an komo, wato an zauna da ni. Gaskiya a yanzu dai a yanda muke gani, to ana gudanar da wannan campaign cikin kwanciyar hankali.
Ra'ayoyin jama'ar ta Nijar sun sha bamban game da bukatun da suka fi dacewa ga waɗanda za su lashe zaɓe su fi baiwa fifiko don walwalar talakawa.
Sunana Malam Abdulrazak. Abin da ya kamata a karo ba shi ƙarshe akai shine yau kowa ya san cewa masu yawa cewa da mi garan yan tahe-tahe. Ban ji ba dai gwamnatin da sa cikin tsarin su ya ce za a kula da su. Na biyu canjin yanayi shi ma ya da abin da ya dauki hankalin mutane kwarai kuma shugabannin masu neman zaɓe yanzu ni da ban ji wanda an fito shi a cikin tsarin da ka gudanar da ba.
Sunana wato Muhammad Habibu. Ya kamata gwamnati in ma wadda take ci ne Allah ya bata sa'a ta dawo koko wata ce ta zo mu abinda muke so shine gwamnatin za ta zo ta yi wa talakawa aiki ba ta yi wa kanta aiki ba ta fara da ainihin ciro wa talaka haƙin shi wanda ƴan siyasa suka danne wato gabaki ɗayan su dan Niger abinda yake so ba kamar wannan.
Sunana Muhammadu Bello Jibril. Ga ta na gido zodai ba ta wuce koki ni makiyayi ne kenan ina kira ga gwamnati wadda za ta hau ta yi kokari kiyon nan wadda ake alhorma ga man fetur ana cewa man fetur shine abin da ke kawo arziki a ƙasa to kiyon nan shi ma a bashi shi da haka sannan noma abin da ya shahi takin zamani wani kyautata manoma
gaskiya a yi kokari ƙasa ta zama lafiya a samu tsaro mai kyau wanda sai da tsaron nan ne za a yi kokarin bunƙasa wato tattalin arzikin al'umma.
Muna son gwamnati wanda Allah ya ba ta hau shi aika mutanen shi koko shi zo da kai ne shi gani gidan likita abin da ake yi koko mutanen da a tare da shi su aika wanda sun ka gaskiya su zandibi abin da aka yi don hotala kasuna wahala muhimmin gani ne.
Sule Umuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta ga shekar Sule to bari mu karkare rahotannin mu a jihar Oyo inda yau akai kammala wata babbar jana'izar ta sarauta.
A yau aka yi jana'izar Olubadan na Ibadan Oba Samuel Odula na Odugade na ɗaya a lokacin da aka ratsa birnin Ibadan da gawar marigayi Olubadan a cikin wata mankara makaɗa da mabusa sun rakka gawar kaɗe-kaɗe kamar haka zuwa cocin Cathedral St. Peter's Arema inda aka yi jana'izar. Da yake jagorantar wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya a wajen jana'izar mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yomi Osibanjo ya yaba wa marigayi Oba Samuel Odula na Odugade.
We want to praise God that a man like this lives amongst us. I want to just say that not just Ibadan but the whole of Yoruba land and this nation is proud to have had a monarch such as the late Olubadan.
Professor Yomi Osibanjo yace mun gode wa Allah tunda an kasami babban mutum mai daraja a cikin mu wato Olubadan na Ibadan. Professor Yomi Osibanjo ya kara da cewa ba wai Ibadan kawai ba dukkan yankin Yarbawa da waya a sami basarake irin marigayi Olubadan na Ibadan. Osibanjo ya yaba masa a game da jagoranci na gari da yayi a lokacin rayuwarsa da yake jagorantar jana'izar Archbishop na Ibadan Anglican Communion Most Reverend Shegun Okubadijo ya buƙaci 'yan Najeriya da su tuna da abin da za su iske bayan mutuwarsu.
In this country, we don't even think like the first day, let alone when they know that we have just a short while to live here.
Most Reverend Okubadijo yace yadda muke yin lamuranmu a kasar nan ba mu tunani da mutuwa ko kadan yace ya kamata kowa ya san cewa komai dadewa mutuwa na zuwa. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi yace marigayi Olubadan ya raya al'adu da jama'arsa kana yayi ababenci gaba a birnin Ibadan da Najeriya baki daya. Oba Samuel Odula na Odugade dai ya kama mulkin Ibadan ran 17 ga watan Agusta na shekarar 2007 kana ya mutu ran 19 ga watan Janairu na shekarar 2016 a cikin waɗanda na shedi jana'izar ta Olubadan na Ibadan marigayi Samuel Odula na Odugade na daya har da jami'an gwamnatocin jihohi da na tarayya shugabannin addinai shugabannin kungiyoyi yan siyasa ministoci gwamnoni da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka ce mutum.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To abubuwa da yawa sun faru a kasashen na Afirka da duniya baki daya, kuma yau Juma'a ce, don haka za mu bude muku layi ku ga mana abun da ke cikin ku wanda kuke son ku bayyana ra'ayi a kansa. Za mu share fage a jihar Bauchin Yakubu. Assalamu alaikum. Wa alaikum
assalam wa rahmatullah.
To wane ne?
Ana tare da Kadiri mai kaji jere da sakataren kungiyar zaɓen shirka na kan hukumar cikin jihar Bauchin Najeriya.
To Malam Kabiru, kai ne limamin fara kira a yau, ga min me kake so kai mana magana akai yau?
Eh, mu da mun muna karamin hukumar kirki a gwamnatin Bauchi, gwamnatin da adalci, mun a gaban al'umma gare shi, muna da wata hanyar ta ne da sakataren shirka 100 dan tare da gwamnatin kirki zuwa da su. Yana ka mana don Allah wannan hanya, saboda akwai al'umma sosai, akwai dubban arziki, ana noma na rani, ana na damuna, har ga Allah babban damuwar musulmi a jihar Bauchi, karamin kuma kirki.
To mun gode Malam Kabiru, Allah ya sa gwamnan ku ya ji. Bari mu je Zaria. Alo,
alo, assalamu alaikum.
Wa alaika salam. Wane ne?
Ai, mun saban tsakkata, barka da kokari.
Barka dai. Wane ne?
Kan daga Ladima, daga Bishi a binnan Zaria, shugaban mabgawaya.
To Malam Hazo, me yake cikin cikin ka yau?
To abin da ke ciki na shine, ina kira ga jama'ar Najeriya, baki ɗaya maza da mata, musulmi da kirista, mu taya mu kama ma shugaban kasa Muhammadu Buhari addu'a. Allah ya taimake shi, Allah ya taimake shi, Allah ya sa ya kai mu tsirin mun tsira. Kowa ya ga irin kokari da wahalar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke a kan Najeriya, saboda haka mu taya shi addu'a.
Yanzu Malam Hamza, kana ji na Malam Hamza, daga cikin duk abubuwan da shi shugaban kasa yayi ko yace zai yi, wanne ne kake ganin ya fara ko kuma ya kamata ya fara?
Eh, abin da ya kamata ya fara, dan gwamnatin da aka yi wasosan kudin yan Najeriya, shine muke so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fato mana su, ya kuma taimake mu, ya kawo waɗanda ke cikin Turai ya dawo mana da su, dan yan Najeriya mu san eh muna cikin demokradiya.
Mun gode Malam Hazza daga Zaria. Bari mu cilla zuwa Kefi. Alo, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah.
Wane ne?
Ni ne Muhammadu Rabi'u Kefi, Nasarawa State.
To Malam Muhammadu, barka da yamma. Me kake so duniya ta ji daga wurinka?
Barka da yamma. Ina godiya ga wannan shiri na ku. Allah ya taimaka, ya taimake ku, tsala muku ƙwarin gwiwa.
Amin, amin.
Ina so sanar da kira na ga shi Janar Buhari akan kokarin da yake na ganin cewa rayuwar talakawa ta inganta. Amma a gaskiya talakawa suna cikin wani moyacin hali, wanda abun ya kai ga an shiga kaman halin kakani kai, ko ni in ka duba za ka ci ya tashi. Muna so da Allah Buhari ya dan taimaka ya duba wannan al'amari, ko za mu samu sauki haka.
To mun gode Malam Muhammadu Rabi'u, Allah ya sa ya ji. To bari mu je Wushishi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna barayi da Balaye mutum Wulare ga Wushishi, ina ne ga tarayyar Najeriya.
To Malam Balaye, barka da dare. Me kake so kai mana magana akan shi yau?
To yau zai magana ne, zan kira ne ga shugaban Najeriya, Janar Muhammadu Buhari. A gaskiya yanzu Najeriya muna cikin halin na ha'ula'i, saboda wallahi wasu ma sukan kwana ba su ci ba, saboda halin komi ya taɓarɓare yanzu a Najeriya. Komi na kasuwa ya ɗaga, harkoki yanzu ya tashi ko wallahi, saboda yanzu kulle boda ma da aka yanzu ga ya sa ta abincin da za a ce ya zama jidali yanzu a Najeriya. Wallahi muna kira da shugaban Najeriya, Janar Muhammadu Buhari, yake shi ne alfarma ne, muna tare ya muna alfarma. Dan Allah, wannan bodan da aka kulle din nan, muna so a ga sassauta, a ga samu shigowa da wasu abubuwa zuwa cikin gidan Najeriya. Idan aka tabbata.
To mun gode Malam Bala, Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya ji roƙonka, kuma ya wani abu akai. Bari mu je Jos. Halo,
salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne?
Suna na Alhaji Kabiru Highlander daga ƴan hawa Kidbot.
To Alhaji Kabiru, barka da yamma. Me kake so ka ga mana? Alhamdulillah, mun gode Allah.
Wato ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da halin da suka shiga ciki. Dan Allah ya kuri. Kuma a shekara 16 muna shan wahala. Mutumin nan bai rage da hawa ba. Ya kamata mu mushaye uzuri. Dan Allah ya hakuri. Mu taya shi da addu'a. Insha Allah za mu yi nasara. Insha Allah.
Alhaji Kabiru, daga cikin matsalolin da mutane suke ambato, wanne ne kaga yana buƙatar kulawa fiye da kowanne cikin su?
Wa
wato abinda jama'a suke magana akai Malam Aliyu shine wai kamar da abinci da suke shi ake shan wahala gurin neman sa da kuma sayan sa wai yayi tsada kuma kar mu manta shekara 16 an aka sa mana aya a hannu gami mun yi hakuri ya kamata ya zo mu ci gaba da yin hakuri mu ci gaba da mar addu'a insha Allah za su tsara
to mun gode kwarai Alhaji Kabiru daga Jos Energy da waya ka zamu daga burki anan sai Allah ya kamu ranar talata mu dawo mu sake bako wata dama domin bayyana ra'ayoyin ku
ga sharhin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka ta shiga ayarin kasashen duniya domin ta bayyana hakin amincewarta da kaciyar mata wannan muguwar dabi'a inji shugaba Barack Obama tana da illa kuma tana kawo al'ummomi koma baya dabi'ar ba ta da tushe a kowace al'umma kuma tana yi wa kokarin karfafa mata da yara mata zagon kasa akalla akwai mata da yara mata miliyan 200 a duniya yau da aka yi musu kaciya kididdigan bayanan ma da hukumar UNICEF ta yi sun nuna cewa akwai karin yara mata kimanin miliyan 70 da ba san da su ba da suka fada cikin wannan dabiyar marasa imani kaciyar mata da yanka da ake yi musu wasu hanyoyi ne na cire musu dan tsaka ko kuma yi wa farjinan su la'ani ba bisa kan dalilan kiwon lafiya ba babu wata hujjar kariya harkokin mata da yara mata da gangan kamar yadda shugaba Barack Obama ya faɗa domin yi wa mata kaci al'ada ce a wasu wurare bata sa ta cancanta ba wannan ɗabi'a tana da illa kuma ba ta da kyau a ko ina ta faru dalili kenan da Amurka take taimakawa da kuɗi shirin da ke yaƙi da yi wa mata kaci a wurare kamar ƙasar Guinea a nan gida ma Amurka ta ayyana safarar mata zuwa inda za a yi musu kaciya cikin manyan laifuka. Kazalika, Amurka na aiki da shugabannin addinai da na al'umma da ƙungiyoyi ta wayar da kawunan mutane musamman baki da suke samun matsi su ci gaba da wannan muguwar ɗabi'a. Tana kuma tallafawa ƙungiyoyin cikin gida da ba na gwamnati ba su ƙirƙiro da sabbin hanyoyi da dabarun hana yi wa mata kaciya. Amurka na tare da al'ummomin cikin gida da na waje da suke aiki ka'in da na'in su kawar da ɗabi'ar yi wa mata kaciya. Muna kiran 'yan mata da iyalansu da malamai da ma'aikatan kiwon lafiya da shugabannin addinai da na al'umma da jami'an gwamnati su haɗa hannu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su aiki tare saboda kawo bambanci in ji shugaba Obama. Ya ce lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen wannan muguwar ɗabi'a a kuma bar al'ummomi ko ina suke a duniya su cimma muradunsu ta baiwa mata da yara mata damar zama abin da suke so su zama. Sharhi murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tunda ke muna da sauran 'yan daƙiƙoƙi kafin mu rufe bari mu kawo muku labarin matakaici.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu mutane da ake zaton mayakan sa kai ne masu ikirarin Islama sun kashe sojojin kiyaye zaman lafiya 5 a yau Juma'a wani hari da aka kai kan wani sansani Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da hare-haren da aka kai da safiyar yau a garin Kidal da ke arewacin ƙasar harin da kuma jikkata wasu mutane 30. Sawoyi bayan da shugabannin duniya suka ba da sanarwa an cimma yarjejeniya na kawo ƙarshen bata kashin da ake yi a Siriya nan da mako ɗaya shirin yana fuskantar ƙalubale a hirar da aka yi da kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa da aka wallafa yau shugaba Bashar al-Assad na ƙasar ya ce dakarunsa suna shirin sake kama dukkan yankunan ƙasar.
To jama'a iyakacin abin da ya sauke kenan sai mun da muku gobe da safe a madadin shi Sabu da sauran abokan aiki nan Aliyu Mustafa Sakwato ne sai anjima.
Bye.
mama.